بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي ثلاثة شهر غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو دايا دري حدود 38 ديدي دا شيدا غوت جون شكرا ميلادية تدبو بيو دا غوما شا بقوي ونن شيني كثر نتري 33 دا غتكين جيرين جير كسوسون كراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي جيغافة تمس لتافن زاد المعاد موسوءني أكن تاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافن نقومي دروانك دنغني لتفركي لتاري دمنهج منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini da alaƙarsa da al'umma. Malamai suna jinjina ga Ibnul Qayyim duba zuwa ga wannan katafaren aiki da ya yi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a sa'ad da ya yi tafiya zuwa ƙasar Makka don aikin hajji, nesa da iyalansa, nesa da littafansa, nesa da kayan aikinsa. Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan al'imamu Sheikhul Islam Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ayin da yake ta mana karatuttuka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ibadar aikin hajji. A karatun da ya gabata ya fara mana magana akan hadisin da yazo akan bayanin wani ɗaya daga cikin musulmai wanda ya ainihin faɗi a filin aikin hajji din wajen Arafa, kuma dabba shi ta taka mishi wuya, Allah ya mishi rasuwa da irin jana'izar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi nuni akan a yi masa. Ayin da yake fitan mana da hukunce-hukunce na fiqhu akan wannan hadisi, za mu tashi ayin da yake cewa al-hukmu rabi', hukunci na hudu daga cikin hukunce-hukunce wanda yace akwai guda 12 a cikin hadisin, shine malam yace anna taghayyur al-ma'i bit-tahirat la yaslubuhu tuhuriyatun, cewa ruwa idan ya cakude da abin da yake mai tsarki ne kamar magariya kenan a bisa wannan sura, to baya ciratar da ruwan daga tsarkinsa, ruwan zai ci gaba da tabbata a matsayin mai tsarki kama huwa mazhabul jumhur, kama yadda haka yake a mazhabin mafi yawan malamai. Wa huwa anassu ar-riwayataini an ahmada, shine zance mafi tabbatan nassantuwa, mafi karfin ruwaita daga mazhabin Imamu Ahmad. Wa in kana al-mutaakhiruna min ashabihi ala khilafiha, duk da yake na baya-baya daga cikin masu bin mazhabin Imamu Ahmad to suna sabanin wannan, a ganin su duk sanda wani abu mai tsarki ya fada cikin ruwa to ya bata tsarkin ruwan. Walam ya amuru bi ghaslihi ba'da zalika bi ma'in qarah, kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ayi ma wannan bawan Allah wankan gawa, a sanya mishi ruwa, a sanya kuma magariya. Kaga yanzu magariya shine wani abu mai tsarki da ya fada cikin ruwa, to shin wannan wankan da aka mishi da magariya, ruwan magariyan nan na da tsarki ko bai da tsarki? Shine malamin yace wannan ruwan magariyan yana da tsarki. Ina muka gane haka? Saboda bayan an gama mishi wankan, manzo Allah bai ce a sake mishi wanka bima'in qarahin, da ruwa wanda yake fiyo, wanda babu komai a cikin shi, ba fiyo wata wannan leda ba. Qarah shine ruwa gare-gare wanda babu komai, tatacce. Ina fata mun gane wannan. To da a ce wannan magariya ba ta da tsarki, to da dole ne bayan an gama mishi wanka da ruwan da aka cakuɗa da magariya, sai a zo kuma a sake yin wanka da ruwa wanda yake babu komai a cikinsa. To daga nan ne malamai suka fitar da wannan fiqhu akan cewa duk inda aka samu wani abu wanda asalin shi mai tsarki ne, in ya fada cikin ruwa to ruwan yana nan a matsayin ruwa mai tsarki, za a yi ayyukan ibada da shi, matukar bai canza suna zuwa wani abu ba. Mu kiyaye, don misali za a iya saka ma ruwa mahadi na zoɓa rudu, to yanzu wannan ruwan ya da tsarki in ya taba ka ba na jasa bane amma sunan shi ya canza sunan shi ruwa ko sunan shi gogorodo sunan shi zogogo to ba za a alƙalla da shi ba amma ya da tsarki mun gane haka aka saka mishi wata madda kowace iri ce in dai bata canza mai suna ba daga gamagarin ruwa zuwa wani abu to za a yi ibada da shi idan ko ta canza mai suna zuwa wani abu daban babu magana ibada amma tsarki na nan tare da shi saboda wannan abin da ya fada cikin shi mai tsarki ne ina fata mun gane wannan to a wannan yanayin magariyar da aka saka bata canza mai suna ba yanda sunan shi ruwa amma wanda akwai magariya a cikin shi dan haka aka yi wanka na ibada da shi kuma ya tabbata haka insha Allah bal amara fi ghasl ibnatihi an yaj'alna fi ghaslati al-akhirati shay'an min al-kafur kaga a cikin wankin da aka yi ma yar sa din nan matar Usman dan Affan radiyallahu anhu wa anha da yasa su ummu Atiya kamar yadda muka ji a baya a hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sanya wani abu na turare a ciki to kaga shi ma turare ai wani abu ne wanda ba ruwa bane ba kamar yadda zaka debo ruwan zafi ne ka tsirka da ruwan sanyi ba dukan sunan su ruwa don ka debo turare ka zuba a cikin ruwan da zaka yi tsarki da shi har yanzu sunan shi ruwa babu lafi za a yi amfani da shi ina fata mun gane kamar yadda aka saka ma wannan ruwan na wankin karshe da aka yi ma wannan baiwa Allah aka sanya ainihin turare na kafur kamar yadda kuma har yanzu wannan shine sunna game da ainihin wato wanke gawa idan aka zo wanka na karke za a samu kafur a dandaka shi in ba a samu ba a samu duk wani abu da ya zama turare sawa'un na ruwa ne ko na gari ko wani abu makamancin haka ko kuma a yanzu ana iya samun turaruka irin na icce sai a daka su sai a zuba a cikin ruwa san yanda ruwan zai yi kanshi sosai sosai sannan sai a zuba ma ainihin wannan gawa walau salabahu tuhuriyya lanaha anhu da a ce wannan kafir din ya kwabe ma ruwan wato tsarki da manzo Allah bai bari a yi amfani da shi walaysa alqasdu mujarrad iktisab alma'i min ra'ihatihi ba wai kuma ana son ruwan kawai ya samu kanshin turaren bane hatta ya kuna taghayyuran mujawara ballantana ka ce ai sun samu canzawa ne saboda makwabtaka da juna bal huwa tatyibul badni wa taslibuhu wa taqwiyatu an sanya kafir din ne dan ya kara ma jikin lafiya da tsarkakewa ya kuma kara mai karfi jikin mamaci idan an sa mishi wannan kafir din wannan yakan hana a kwanakin farko da zai a cikin kabarin sa yakan hana kwari su taba shi yana da wannan kariya ina fata mun gane wannan dan haka yana da amfanin shi na musamman hasali ma ba a cika san a sa wani abu ban ba shi ba sai an rasa wa hadha inma yahtulu bi kafurin mukhalatin la mujawir kuma wannan abun yakan faru ne da idan an sanya kafir din a cikin ruwan ba wai kafir din ya zo kusa da ainihin ruwan ko kusa da mamacin ba wannan dai hukunci game da cewa duk abu mai tsarki da ya taba ruwa baya gusar da shi daga tsarkin shi alhukumul khamis hukunci na biyar ibahatul ghusl lil muhrim wannan yana nuna halin cewa wanda yake cikin harama ne rai zai iya yin wanka in ya zan an yi ma mamaci wanka kuma manzo Allah ya ce har yanzu mamacin nan yana matsayin mai harama to wanda yake mai rai yana cikin halin aikin haji idan bukata ta kama zai iya yin wanka wa qad tanazara fi hadha abdullahi ibn abbas wal miswar ibn makhrama an samu sahabban nan guda biyu sun tattauna da juna sune abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma da kuma al miswar ibn makhrama radiyallahu anhu suka yi tattauna akan mas'ala fa fasala bainahuma abu ayyub al ansari bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam igtasala wa huwa muhrimun sai babban sahabi abu ayyuba radiyallahu anhu ya ba su ainihin wato ya raba gaddama tsakankanin su da cewa ai annabi alaihi salatu wassalam yayi wanka alhalin yana cikin harama ma'ana duk da an hana mai harama gayu da sauran abubuwa da suke bayuwa zuwa ga kwalliya amma yana yin wanka dan bukata dan jin zafi ko janaba ko zai canza ihramin sa wancan yayi da tibabu lafi yana yin wanka dan haka wattafaqu ala annahu yaghtasilu min al-janaba malamai sun hadu gaba daya akan cewa zai yin wanka dan janaba wacce riwaya ta cewa manzo Allah yayi wanka al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita da Muslim da limamu ainihin wato addara kutuni da bai haki duka san fitar da ita walakin kariha maliku rahimahullahu an yughayyiba ra'asahu fil ma'i sai da imam maliki yace a wurin wankan to kada mutun ya nutsar da kanshi cikin ruwa kada ya sa a ce ruwa ya sha makance iyakan shi kaman yana yi a cikin bath ko cikin wani rafi ko kududdufi ko ko wani abu makamancin haka to kada ya nutsar da kanshi cikin ruwa saboda idan yayi haka لأنه نوع ستر له إذا ما كمان يالل بيك أنت كذا كلل بكان كذا رواني كذا ون هولا كوراو تون كشيجي تكروا كن تمارو كتير نما رو يالل بكا نبات من غانو أنا لكم وأباه الشافعي أوكي والصحيح أنه لا بأس به ما ليش أما أبنديك إن جتتي بابلي تيجا مدا لل بيك كذا روا كويون كرمي فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس دان ان سان ودانن صحابي سن ايكتا رضي الله عنه السادس الحكم السادس ان المحرم غير ممنوع من الماء والسدر cewa shi mai ihrami ba a hana shi mu'amalantar ruwa ba kenan ko ba a hana shi mu'amalantar magariya ba wa qad ikhtulifa fi dhalika amma an yi sabani game da haka fa abahahu ash-shafi'i wa ahmad fi azhar ar-riwayatayn anhu aka samu al-imam ash-shafi'i rahimahullah da al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wadannan manyan malamai suka nuna halacci al-imam ahmad a cikin riwaya da tafuffutowa fili daga gare shi wa mana aminhu malik wa abu hanifata aka samu kuma al-imam malik da al-imam abu hanifata nu'man rahimahumullah wadannan malamai su kuma suka ce kar ayi amfani da ruwa ko magariya wa ahmad fi riwayat ibnihi salih anhu da kuma imamu ahmad a riwayar da salihu yato da gare shi kala yace fa in fa'ala ahada idan mutun yayi amfani da ruwa da magariya zai bayar da ainihin hadaya wa qala sahiba abi hanifa malaman nan guda biyu daliban abu hanifa muhammad ibn al-hasan kenan ash-shaybani da abu yusuf al-qadi rahimahumullah suka ce in fa'ala fa alayhi sadaqa in ya aikata to sai ya bayar da wata sadaka malan yace walil mani'ina thalathu ilal wanda suka ce be halasta ba sun kawo magana guda uku a matsayin dalilai ihdaha magana ta farko annahu yaqtulu alhawama hawama min ra'si suka ce me ya hana me yasa aka ce idan duk da ya halasta mutun yayi wanka amma in yazo wanka kar ya saka ainihin wato magariya a wanka suka ce saboda magariya tana kashe kwari masu cutarwa da suke jikin mutum su kwarkwata da fuci-fuci da susa gaye da makamantansu idan mutum yana da su a jikin shi idan ya saka ruwan magariya a jikin shi za su mutu min ra'asihi a kan shi wa huwa mamnu'un min at-tafalli kuma an hana ma'aikacin aikin haji daga kokarin tsarkake tufar shi daga barin kwarkwata shine at-tafalli tankiyatu thawb min al-qummal an hana shi wannan gayi to in yayi haka da wayau yayi wannan abin kenan as-saniya illa tabiu annahu taraffuhun suka ce ai wannan gayu ne da jin dadi da takarewa wa izalatu sha'afin yunasil ihrama da kuma kawar da datti wanda ya saba ma asalin manufar ihrami الثالثة أبناء أكو رسولك وسكة أنه يلتئذ رائحته يلتئذ رائحته زي دنجا جن داء دنك أنشن كما يدى مي سنية تراري أجكين سيكي جن داء دنك أنشن تراران ديكي تايشي كسرش وان دي سكا أين هم واتو روامي مغريا يوانكا زي دنجا جن أنشن مغريا يدام كما يسكا تراري فأشبه الطيبة سي ذما يهي كما دا تراري ولا يسمى ولا سيما khatamiyyu musamman ma ainihin wato wanda ya saka ainihin magariya wadda take an cakuɗa ta da al-khatami shine kanwa wadda ake sata don wanke kai kun tuna mai wannan magana a can baya wal ilal thalath malam yace duk waɗannan dalilai guda uku wahiyatun jiddan masu rauni ne rauni na ƙwaran gaske was-sawabu abinda yake daidai jawazuhu lin-nafsi wato ya halasta saboda wannan nassi na labarin wannan bawan Allah da Allah ya mishi rasuwa aini ranar Arafa. Walam yuharrimu Allah wa rasuluhu ala al-muhrimi izalata sha'ati bil iqtisar. Ai Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama basu haramta ma mai ihrami kawar da wani datti ta hanyar wanka ba, wala qatlil qummal ko basu haramta wa mutum kashe kwarkwata ba, walaysa sidru min at-tib fi shay'in. Kuma duk wanda ya san magariya ya san ba sunan tattarare ba, ba nau'i ne na tattarare ba, dan ta da kanshi bai nufin ta zama tattarare ba, kowane abu ne mai kanshi yake matsayin tattarare ba, sai in sunan shi tattarare ko yana aikin tattarare. Akwai furanni masu kanshi amma ba a saka su a jiki da sunan tattarare. Akwai abinci mai kanshi, baka zuwa ka debo kanshin ka zuba ka ce tattarare ne. Na ba ta mun gani. Al-hukmu as-sabi', hukunci na bakwai, annal kafana muqaddamun alal miras, cewa shi likafani wajibi ne a gabatar da shi akan gado. Ma'ana kafin a zo magana akan magada da abin da za su samu a cikin abin da mutum ya bari, sai an gama mushi ainihin sutura, ko da sutura na za ta cinye gabaki ɗayan dukiyar. Wa alad dain, kuma za a gabatar da shi akan bashi. Li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara an yukaffana fi thawbayhi, manzo Allah ya ce ku mushi likafani da tufafin shi guda biyu. Walam yas'al an warasat an wirasat an wiraa an warifi, bai tambaya akan ina magaji ba. Wala an dainin alaihi, bai tambaya ko in akwai bashi ba. Walau ikhtalafa alhalu la sa'ala, walau ikhtalafa alhalu la sa'ala, da a ce ba haka hukuncin yake ba, to da za a tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tambaya ko akwai bashi akan shi, ko akwai magada, sannan an gama basu sannan a yi bayani akan, to in abin ya isa a yi mashi likafin. Wa kama anna kiswatahu fil hayati muqaddamatun ala qada'i dainihi, kama yadda a rayuwa suturar da zaka saka tana gaba da bashin da ake binka. In ka karanta al-Imam al-Qurtubi ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin shi na at-tafsir karkashin aya fadin Allah ainihin wato, fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum, wanda yake bin sa bashi idan aka zo za a biya bashin dan yana cikin kunci da talauci, Allah ya ce wajibi ne a jinkirta mai hatta ya samu, da kuma za ka yi kokari ka yafe mishi to da yafi alheri. Shine malamai suke cewa wannan inda mustahabi yafi fala lafiya da farin lafiya, domin jiran shi har ya samu wajibi ne, amma yafe wa mustahabi ne. Wa anta saddaqu khairul lakum, amma yafe wa kaga da aka mishi ta'abiri da khairiyya yafi fala lafiya da jira din. Wannan ga wanda bai da shi, sai al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah ya kawo maganganu ya ce, to ya za a gane ya samu maisara? Menene definition na fanaziratun ila maisaratin, menene wadata? Shine zama yana da abu za'id akan abin larura. Yake to larura ita ce sutura da wurin kwanciya da abin da zai ci, in yana da wani abu da ya tsoro akan haka alƙali ya bincika, to yanzu yana cikin wadata, yana da abin da zai iya ajewa ya asusu ko ya shiga adashi ko kuma ya kwana da shi bai cinye ba, to wannan ya zama maisara, sai a karba sai a ba masu bin bashi. A shahidi shine wato ba za a ce dan ana binka bashi a kwabe ma riga ba, yadda mutane suke din na a ce cire rigar jikinka ai mata kuɗi a biya, ba daidai bane. Ina fata mun gane wannan. Wa kadhalika ba'da al-mamati, kama yadda a rayuwa suturar ka tana gaba da bashin da ake binka, to haka bayan mutuwa suturar da za a yi maka tana gaba da bashin da ake binka. Wa hadha kalamul jumhur wa fihi khilafun shadun la yu'awwalu alayhi, yace wannan ya saba, wannan shine magana mafi yawan malamai, akwai wani sabani wanda yake sabani ne ya fandare ma tafarkin daidai, ba a wani kallon shi. Al-hukmu as-sami, sai hukunci na takwas, jawazu al-iqtisari fil kafni ala thawbayhi, halaccin wato idan an zo yin sutura a takaitu akan abu guda biyu, sutura kwaya biyu, duk da asali sunna shine guda uku a ainihin wato gyauto da kuma lufafi guda biyu, to amma babu laifi ana iya takaita akan kwaya biyu din nan kawai. Wa huwa izarun wa ridaun, shine a ce an yi wa mutum kwarjalle da kuma mayafi. Wa hadha qaulul jumhur, wannan shine magana mafi yawan malamai. Wa qala al-qadi abu ya'la, al-imam al-qadi abu ya'la muhammad bin al-husayn al-farra, wannan babban malami daga cikin malaman Hanabila mai littafin Tabaqatul Hanabila da littafai da dama, wanda ya rayu a ƙarshen ƙarni na ainihin biyar tsakiyar karni na biyar amin ya rasu ya da shekara 458 kamar shekara 982 da rasuwar shi Allah ya gafarta ne a cikin watan Ramadan irin haka ya rasu Allah ya mishi gafara wannan malami yace la yajuzu aqallu min thalathati aswabin inda alqudra bai halasta a gaza daga uku ba in dai akwai hali li annahu law jaza liqtisaru ala thawbayni domin inda zai halasta a tsaya akan biyu din lam yajuzu takfinu bi thalathati liman lahu aitamu to da za a ce duk wanda yake da marayu bai halasta ayi uku ba yin ukun zai zama an yi barna kenan ta dukiyar su wasahihu khilafu qawlihi ibnu al-qayyim yake cewa abin da yake daidai shine sabanin maganar sa wama zakarahu yunqadu bil khashani ma'ar rasi'i yace abin da ya fada za a iya warware ta cewa idan aka samu al khashan tufa rough lalatacce wanda ba sabo ba wanda ba mai kyau ba ma'ar rasi'i ga kuma tufa wanda yake sabo mai tsada mai nagarta da wanne ya kamata a yi wa mutum ainihin likafani wasu malamai suna ganin a sa mishi mai kyannan yafi saboda a yi mishi kyakkyawar shiri don wannan rana na ɗaya daga cikin ranaku muhimmai a rayuwarsa ranar da zai gamu da Allah amma tsakani da Allah maganan nan da Ibnul Qayyim ya kawo tana shafan na aikin haji ne kawai amma a wajen aikin haji to a tsaya akan asali ukun nan domin shi yanzu wannan na aikin haji hukuncin shi ya saba da sauran hukuncin gama garin mutane ne da suka rasu idan mutum ne ya rasu a wajen aikin haji likafanin shi abinda suna ta tabbatar shine guda uku sai a wadatu akan wannan uku kar a ce bari a koma biyu amma a aikin haji to shine ake tsayawa akan biyun nan saboda shi kuma zai shiga ne ya isa lahira a irin yadda yake a matsayin shi na musulmi da ke halin ihrami in ya so sai a bar wannan hukunci a matsayin halasci ga wanda ba a samu ba kamar yadda ya faru da sahabi Mus'ab ibn Umair wanda ba shi da likafani sai rigar da ke jikinsa aka yi masa likafani da ita sahabbai suka ba da labarin cewa kamar da ainihin Abdurrahman dan Auf ba da labari a cikin hadisin Bukhari idan aka jari ga ta rufe kai sai kafa ta fito kuma aka jari ga ta rufe kafa sai kai ya fito kaga wannan a bisa halin kunci da rashin wadata ke amma idan akwai wadata da kunci za a kyautata mutum likafanin sa a yi mishi guda uku din nan sannan kuma za a yi mishi tufa wanda yake mai kyau wanda babu shuhura a kai babu nuna tsananin talauci ko nuna tsananin wadata da isa a yi mishi da tufa matsakaici wannan shine abin da yake sunna insha Allah karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'uha ta malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu al-hukmu at-tasi' hukunci na tara anna al-muhrima mamnu'u min at-ti an haramta wa ainihin mutumin da ke halin ihrami ya zan amfani da turare li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yumassa tiban manzo Allah ya hana a sanya turare ma shahadatuhu lahu annahu yub'athu mulabbiyan ka hada wannan da shahadar da ya masa cewa za a tashe shi ranar alkiyama yana ta labbaika allahumma labbaik wa hadha huwa al-aslu fi man al-muhrim min at-tib kasancewar haka wannan shine ya zama asali game da haramtawa mai ihrami ya ainihin wato sanya turare wa fi sahihaini min hadith ibn umara la talbasu min al-thiyab shay'an massahu warasun aw za'faran kar ku sanya wani turare wata tufa wanda wars turare wanda yake ana shafa shi turare ne na ainihin wato dan itace ne da ake dandakawa sai a shafa wa riga kamar da ake ainihin wato a shafa mata rini ko makamancin haka aw za'faran ko turaren za'faran kar ka sanya tufa a aikin haji wanda ɗaya daga cikin nau'o'in turaren nan ko wani turare daban ya shafe su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya sanar da shi da Muslim wa amara alladhi ahrama fi jubbatin ba'da ma tadammakha bil khaluq sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum wanda ya dauki harama a cikin wata babbar riga bayan ya riga ya cakuɗa ta da al-khaluq da ainihin turare an tunza'a anhu al-khaluq shine turare irin turare mai kanshi mai kanshin karfi ko mai karfin kanshi wanda yake damun mutane manzo Allah ya sa shi ya cire ta ya ainihin canza wa yugsala anhu asarul khaluq in bai samu ba to yaje ya wanke wannan turaren shi ma wannan hadisin Bukhari da Muslim suka fitar da shi fa ala hadhihi al-ahadith al-thalathati madarul man'i min at-tayyib wala na hadisi guda uku akan su ne duka hani na magana akan turare kikewayawa. Hadisi na farko shine hadisin wancan mamaci. Hadisi na biyu, la talbasu min athiyabi ma shay'an masawwarsu aw za'afranu. Hadisi na uku shine hadisin wannan mutumi da manzo Allah ya ce ya cire rigarsa, ya cire wannan babbar riga da ya ihrami da ita, ya je ya ainihin wanke ta. Wa asrahuha, wanda ya fi fitowa fili hadhihi alqissa, kissan wannan mamaci. Fa inna an-nahaya fil hadithain al-akhirain inma huwa an naw'in khass min at-tin. Kaga shi a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tarare kawai gaba daya. A wadannan hadisan guda biyu kuwa, da hadisi Abdullahi dan Umar da hadisin wannan mutumi, to an ambaci wani nau'i ne na tarare sananne, la siyama al-khaluq, musamman shi al-khaluq. Fa inna an-nahaya anhu 'amun fil ihram wa ghairi, shi tarare irin wannan wanda yake ainihin wato tarare ne kamar na yan bori mai tada ainihin hayyasa mutane ciwon kai, manzo Allah ya hana sanya shi a ihrami da kuma ma wajen ihrami. Babu kyau ka sanya tarare zai dinga cutar da mutane. Duk tarare da idan ka saka mutane idan sun ji kanshin za su cutu, za su yi korafi cewa wani irin tarare ne wannan wane kake sa shi. To babu kyau ka saka shi dan ya bayu zuwa ga cutar da yan uwanka bil adama. Kuma ta yuma banda bil adama mala'iku ko wasu halittu da suke kusa su ma suna cutuwa da shi. To babu kyau sanya irin wannan, sawa'un a halin ihrami ne ko a wajensa. Wa idha kana nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an yuqarraba tiban aw yumassa bihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kasance ya hana a kusanto da tarare ko a sanya tarare a jiki a halin ihrami, tanawala dhalika ar-ra's wal badn was thiyab, to wannan ya hada karka sanya shi a kanka, karka sanya shi a jikin fatar jikinka, karka sanya shi a jikin suturarka. Wa amma shammuhu min ghairi massin, to amma shinshinar turare fa, akwai turaren da shinshinar sa ake. Fa inna ma harramahu man harramahu bil qiyas, wanda suka ce babu kyau ga mai aikin haji ya shinshina turare, to wanda suka haramta wannan sun haramta shi ne bisa qiyasi akan sanyawa a kai da sanyawa a tufa da sanyawa a jiki. Alal misali, kana cikin halin ihrami sai kaga wani turare ko da siya zakai a cikin garin Makka, shin ya halasta ka ɗauka ka shinshina? Babu nasi akan haramcin shinshinawa don ka ji ƙarshensa. Amma wasu malamai sun haramta bisa ƙiyasi akan cewa idan ka saka turare a kanka ko a jikinka ko a jikin suturarka, dama me kake so? Ka dinga jin ƙanshin yana tashi, ka dinga jin daɗin ƙanshin ko? To wannan jin daɗin ƙanshin zai faru har ga wanda ya ɗauka ya shinshina in zai siya. Kuma gani? Sai suka ce to dan haka shi ma shinshinawa haramun. Wa illa falabdun nahyi la yatanawaluhu bisarihi, hanan da aka yi bai zo da bayani akan hana shinshinawa kararaba. Wala ijma'a ma'lumun fihi yajibu al-masiru ilayhi, kuma ba a hadu malamai ba su hada akan cewa a hana shinshinawa ba balantana a dauki wannan a matsayin hujja. Walakin tahrimuhu min babi tahrimil wasail, amma an haramta shi dan haramtawa irin yadda ake haramta abubuwan da ke kaiwa zuwa ga haram, wanda ba su ne asalin haramun bi ainiha ba. Fa inna shammahu yad'u ila mulabasatihi fil badani wa thiyab, domin abu na gaba da zaran ka shinshina to sai kaga kuma yana bayuwa zuwa ga shafa shi a jiki da tufa. Kamar yadda al'adance mai turare da ke zuwa ya siyarwa da mutane da ya same su zai budi ya fi sa musu a hannu, to da ya fi sa musu mai suke sai su shafe hannunsu su shafa abu, ba su sanin ma suna yin haka, da sun ji kanshin za su shafa a fuskar su ko jikin su. To kaga kenan akwai wannan tsautsayin ga mai ihrami, shi ma in ya shafa, ma'ana in ya sa a hanci ya ji kanshin sai yi kawai sai ya shafa a hannun shi ko ya shafe a jikin shi da sanin shi ko ba da sanin shi ba. To shi sa aka haramta shinshinawa, saboda haramci ne na daɗe kofar da za ta bayu zuwa ga aikata asalin abin da yake haramu. Kama yuhramu an-nadhru ila al-ajnabiyya, kamar da aka hana kallon matar da take ajnabiyya wadda akwai aure tsakankaninku, ba muharrama ba. Li'annahu wasilatun ila ghairi, dan wannan yana bayuwa zuwa ga wasila zuwa ga abubuwan da ba shi ba, tun daga ainihin wato yin magana ita wadda ta haramta, keɓancewa da ita, har kuma uwa uba zuwa ga yin zina. Allah ya tsare. Malam yace kama yubahu an-nadhru ila al-amati al-mustama al-mustamat, kamar yadda kuma ya halasta ne. Fa innahu yubahu lil haja, ko fa innahu yubahu lil haja, wa ma hurima تحريم الوسائل وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة فأما كسند تشوى أبند أك حرمتا سبو دكسن تشوى شو وسيلة نزوى غوتبرنا فينا إيه يوايا حلست ورغدن بكاتا أو المصلحة الراجحة ko dan wani abu na gyara wanda ya ainihin rajjahantu akan barna kama yubahu nazaru ila al-amati al-mustama shine yake bada misali yace ma'ana duk da aka an haramta kallo zuwa ga mace ajnabiya amma ya halatta ka kalli baiwa wacce kake yin cinikinta al-mustama wanda kake yin ciniki zaka sai ta idan ka je kasuwar bayi zaka sai baiwa wanda zaka yi sadaka da ita ko wani abu makamancin haka babu laifi ka kalle ta kallon da zai ainihin kira ka zuwa ga ganin cewa eh ta dace ka siya kuma da ka littufa ko mota ko wani abu da zaka siya wal makhfuba kuma wannan shi halarta ka kalli maccen da kake neman aurenta kallon da zai bayu zuwa ga ka ji abin da zai jaran ka zuwa ga aurenta kaga asali suna cikin lissafin ajnabiyat amma aka halarta saboda maslaha wacce take ainihin rajiha wa man shahida alaiha da kuma mace wanda ke bada sheda akan ta zai kalle ta idan alƙali ya kira ka zaka bada sheda akan wata mata akan wani laifi da ake tuhumar ta kai kuma kai ne sheda laifin zina ko laifin kaza za a tambaye ka wannan wace ce kafin ka ce wance ce zaka jira ka kalle ta dan ka tabbata ita ce matar da ka gani tana aikata wannan laifin to anan ya halasta aw yu'amiluha ko wanda yake wata hulɗa da ita hulɗar kasuwanci ko hulɗar karatu da karantarwa ko bayar da fatawa babu ladi anan kana iya kallanta dan ka san wace ce ina fata mun gane wannan aw yatubbuha ko likita wanda yake kula da ita yake duba ta a halin maras lafiya ce ita to wannan ma ya halasta ya kalle ta gwargwadon bukata duk waɗannan larurori ne da za a kaddarta su da bukatunsu wa ala hadha malaka karkashin wannan fa inna ma yumna'ul muhrimu min qasdi shammi at-tibi lit-tarafuhi wal-ladha abinda za a hana mai aikin haji dangane da shakan turare shine idan ya nufaci shakan turare dan ya ji lit-tarafuhi dan shakatawa wal-ladha dan jin dadi ba dan kasuwanci ba idan ya sheshina ne ya tantance kanshin wannan irin taran da yake nema ne ko kanshin wannan irin abinda aka rubuta ne a jiki ga ga yanda kasuwanci yake to nan babu laifi fa amma idza wasalat ar-ra'ihat ila anfihi min ghairi qasd minhu idan ko zama kanshin ya kai ga hancinka ne ba da manufarka ba aw shammahu qasdan lista'lamihi min inda shara'i ko kuma ya zama ya shaka ne dan ya tantance wani iri ne a wajen sai kamar yadda muka yi kwatanci lam yumna amir babu laifi akan wannan walam yajib alaihi saddu anfihi ba za a ce da zaran ya jiyo kanshi ya toshe hancinsa ba za a ce haka fal awwal na farkon wanda zai ainihin shake shi ba tare da sanin shi ba bi manzilati nazaril fuj'a dai yake da kallon da zaka yi mace na fuj'a ba tare da kai niyya ba kawai ga kawai sai ka ganta sai ka kau da kanka wasani nabiyin wanda zai yi da gangan dan ya san kwalitin turaren bi manzilati nazaril mustani wal khatin dai yake da kallon da mutun zai yi a sanda zai sai baiwa da kallon da mutun zai yi a sanda yake neman aure wannan kaga da gangan yayi saboda yana da wata maslaha a ciki wani ma yi wabbihu hadha daga cikin abin da ke tantance maka wannan annal ladina abahu lil muhrimi istidamatu at-tibi qabla al-ihrami minhum man sarraha bi ibahati ta'ammudi shammihi ba'da al-ihrami waɗanda suka ce ya halasta ga mai ihrami ya tabbata a cikin turaren da ya sanya bayan ihrami shine akwai turaren da zaka sa shi kafin ɗaukar harami sai idan yana da ƙarfin da zai yi kwanaki ana jin ƙanshin shi a jikinka wasu malamai suka ce ba dole ne ka je kai wanka ka wanke shi ba shine istidama din to wanda suka ce haka a cikin su an samu wanda ya fito ƙarara yace babu laifi ma bayan ihrami kana iya da gangan kashin shi na wasarraha bi dhalika ashabu abi hanifata daliban abu hanifa sun fadi wannan qarara fa qalu fi jami'il fiqh suka fada cikin tafin jami'il fiqh na abu yusuf la ba'sa an yashum matiban tatayyaba bihi qabla ihrami suka ce babu laifi dan ya ji kanshin turaren da ya saka kafin ihrami. Qala sahibul mufid, wa miltafin al-mufid shi kuma yake cewa inna at-tiba yattasilu bihi, domin turaren zai ci gaba da wanzuwa tare da shi. Fa yasiru taba'an lahu, sai zama yana bin ainihin hukuncin sa. Li yadfa'a bihi adha at-ta'abi ba'da ihrami, dan ya ainihin wato tunkuɗe wahalar tafiya da yake ciki da shan wahala da yake ciki na ihrami. Fa yasiru, sai zama kasahuri fi halis sa'il, kaman sahur ne ga mai azumi. Yadfa'u bihi adha al-ju'i wal atashi fi as-sawm, ana yin sahur ne dan a tunkuɗe wahalar yunwa da kishirwa a wurin azumi. Bi khilafi thawbi, sabanin sutura. Fa innahu ba'inun anhu, yani santa daga sutura shi mai ihrami yayi ban kwana da sutura din kakkiya, da aka bayar da ya saka ta, amma turaren yana nan a jikinsa, da aka in ya ji kanshin shi babu laifi. Kamar yadda abincin da ka ci da asuba yana baka ragowa energy tsawon wuni, wanda zai hana ka jin yunwa ka galabaita, kamar yadda wanda bai sahur ba yake galabaita. Kaga ba za a ce ai tunda akwai abinci a cikin ka azumin ka bai ba, dan ai abincin ka ci shi kafin fara azumi. To haka turaren da ka sanya kafin fara ihrami, ko da ka ji kanshin shi ba kai laifi ba. Ina fata mun gane kiyasi. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha hal huwa mamnu'un min ittidamatihi, yace amma dai dama malamai suna da sabani akan shin an hana ka tabbatuwa a cikin jin kanshin turaren da ka jiyo da ka sako kafin ihrami, kama huwa mamnu'un min ittida'ihi, kamar da aka hana ka fara sanya turare a cikin ihrami. Aw yajuzu lahu ittidamatu, ko ko ya halasta ka tabbata a ciki. Ala qaulaini, a bisa zance guda biyu. Fa madhhabul jumhuri jawazu ittidamatihi ittiba'an lima sabata bis sunnati sahiha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatatayyabu qabla ihrami. Wadannan malamai suka ce ya halasta ainihin wato mutum ya tabbata a cikin turarensa ba tare da ya wanke shi ba, matukar ya sanya turare ne tuka fa ihrami, saboda sunna ingantacciya da ta zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin turarensa bayan ya dauki harama. Wanne ne hadisin yace annahu kana yatatayyabu qabla ihrami, manzo Allah ya kasance yana sanya turare kafin ihraminsa. Thumma yura wabisu tibi, sannan sai a dinga ganin tabo, wabis shine stain, a dinga ganin alama wannan turaren. Fi mafariqihi, a jikin gabobinsa, dokin wuyarsa, kafadarsa da makamantansu. Ba'da ihramihi, bayan yayi ihrami, kaga kenan bai dauka kanshi larura cewa sai yayi wanka wankan da zai wanke wannan taban turaren ba. Wa fi lafzin, a wannan lafazin aka ce wa huwa yulabbi, alhalin yana cikin talbiya. Wa fi lafzin ba'da salasin, har bayan kwanaki guda uku. Wa kullu hadha yadfa'u at-ta'wil al-batil alladhi ta'awalahu man qala, duka wannan yana tunkuɗe mummunar fassarar da wasu ka fassara suka ce in kana inna zalika kana qabla al-ihrami, ai wai duka kafin ihrami ne aka ji wannan kanshin da sauransu. Falam magta sala zahaba asaruhu, wai da yayi wanka sai aka daina jin kanshin turaren. Wa fi lafzin, a wannan lafazi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima tatayyaba bi atyabi ma yajidu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lafazin Imam Muslim aka ce idan zai ihrami yana sanya turare kafin ihramin, ya sanya turare mafi kyau da yake da shi. Summa yurad wa bi sutibi fi ra'si, sai kuma a ci gaba da ganin ainihin tambarin wannan turare a jikin kanshi. Wa lihiyatihi, da jikin gemunsa. Ba'da zalika, bayan wannan lokacin, malam yace walillahi ma yasna'u taqlidu wa nusratil ara'i bi ashabi, yace o Allah ka kiyaye mu daga abinda bibiyan wato taqalidanci yake sanya mutane a ciki, da kuma kokarin goyen bayan ra'ayoyin waɗanda kake taqalidanci da su. Allah ka kiyaye mu daga wannan fitina, ma'ana dan kawai su kiyaye ra'ayin wasu waɗanda suke goyen baya. Shine malaman suka ce ai ba lokacin ihrami, suka rinsa idan su ga hadisi suna kallo, suka ce ba lokacin ihrami bane, bayan kuma daga sanya turaren ya dauki ihrami, wankan da yayi kafin ya sanya ihramin a lokacin ya saka turaren, nan sun ya faɗa a karara, amma suka ce a ai ba wannan lokacin bane, ai tun can baya ne, tun daga gida ne da zai taho a garin Madina ya fito da turaren a jikin shi, da yazo Dhul-Hulaifa yayi wanka sai aka daina ganin ainihin asar. Gashi kuma lafazin ya ce wa huwa yulabbi, yana talbiya ana ganin turaren. Shine yace Allah ka tsare mu daga irin wannan bala'i na taqalidanci, ka tsare mu daga irin mummunan matsayin da kokarin goyon bayan ra'ayi yake kai mutane ala hisabi goyon bayan sunna duk wanda yace ra'ayin wani zai goyi baya sai ya samu kanshi a cikin irin wannan tatabirza da san zuciya da rintsa ido da taurin kai ma wani lokaci da rashin kunya zai dinga fadan maganganu da goyon bayan maganganu da su saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya goyi bayan ra'ayin katti wanda ba daidai bane haka Allah ya tsare wa qala akharuna minhu wasu kuma suka ce in kana inna zalika kana muqtasan bi ai wannan khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi shi wa yurdu hadha amrani abu biyu zai tunkuɗe wannan magana ahaduhuma abu na farko anna da'awa al-ikhtisasi la tusma'u illa bi dalil cewa abu ka ba khususiya ne ba a sauraron in ka fade ta ba a jin ka yadda da magana ka sai in akwai dalili akan khususiya in babu duk wanda ya fada magana banza ce wasani abu na biyu da zai tunkuɗe wannan magana ma rawahu abu daud an aisha radiyallahu anha kunna nakhruju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-imam abu daud ya rawaito da isnadi tabbatacce daga aisha Allah ya kara mata yadda tace mun kasance muna fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila makka a hanyar zuwa kasan makka dan aikin haji ko umara fa nudammidu jibahana bil muski sai mu ainihin shashafa jikin kwibanyan mu shashafa mushi tarare na almiski almutayyab wanda wannan almiskin an sanya mashi turare an yi mix din shi da turare inda al-ihrami a sanda zamu dauki harama fa idha ariqat ihdana bayan an dauki haraman duk sanda daya daga cikin mu tayi zuffa sala ala wajhiha sai aga wannan turaren yana ainihin wato zuffa yana gudana a fuskanta tare da turaren da kalar turaren almiskin nan fayarahu nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhala manzo Allah kuma ya gani baya ce mana me yasa kika sanya turare gashi ne yanzu kina cikin harama turaren kina zuba a jikinki ana gani wannan hadisi ne sahihi al-imam abu dawud ya tsare shi al-hukm al-ashir hukunci na goma a cikin hukunce-hukuncen da suka shafi wannan hadisi na mutuwar wannan bawan Allah da ya mutu a filin arfa annal muhrima mamnu'un min taghtiyati ra'si an haramta ma mai ihrami ya rufe kansa babu kyau rufa kai da hula ko da ainihin malafa ko da ainihin wato hular sanyi ko da hula wanda za a ce ma helmet ko makamantansu ko da rawani ko da irin wannan gayu irin na 'yan makka da suke yi su saka ainihin wani kallabi da wani dan abin riƙewa haka a sama wal maratibu fihi salasu akwai matakai guda uku game da wannan hani mamnu'un minhu bil ittifaq akwai abinda malamai gaba ɗaya sun hada kan hanawa وجائزٌ بالاتفاق akwai irin lilibe wanda malamai sun hada akan halacci wa mukhtalafun fihi sai kuma wanda ake da sabani akai fal awwal wanda aka hadu akan sa kullu muttasilin mulamisun duk abin da ya hadu da kai ya zama da jikin abin da jikin kai sun hadu da juna ina ba ta mun gane wannan yuradu wanda ake amfani da shi li sitrir ra'si dan rufe kan ma'ana ya zama da shi da kan sun haɗu da juna kuma an yi shi ne dan rufa kan kaga kenan banda abinda za a yi mutum dan rufa ciwo kamar dressing ya zama kan aka rufe kal imama kamar rawani wal qubba'a da kuma malafa ita ce qubba'a hula malafa wanda za ta rufa kan kuma ta bada wani style haka na inuwa ko gayu ai dai kowa ya san malafa ko sawun ta dan fulani ce ko ta dan naija delta ce ko ta dan kaboyi ne ko ta waye ko ta dan farauta ko ta mai aiki a din nan a fili da rana ta mai yawa irin yadda yan kasuwa suke sakawa katotuwan nan to duka sunanta malafa ita ake cewa al-qubba wa baqiya da kuma tagiya hula wannan gamagari hula da ta zama ta ustadai ko ta yan gayu ko ta talakawa ko ta masu kudi ko zannabukar ko kube kowace iri inda sunanta hula wal khawza da kuma helmet me ake ce mata da Hausa hular kwano ita ce ake ce ma al khawza wanda aka sata dan kariya saboda idan mutum ya fadi kare fasa kai kamar yana hawa babur ko makamancin haka ita ma ba a sakawa wa ghairiha da wasu ire-iren waɗannan shine kamar irin wannan lillidi da zaga malamai suna yi da ustazai da al'ada mutanen Makka shi ma ba a yi. Sannan kuma kamar ire-iren waɗannan, kamar a mutum ya sanya ainihin wato hular sanyi kamar da muka ambata, ya ce bari ya saka hular sanyi ta saƙi ko makamancinta, ko ya sanya hula irin tamu ta nan da ake ce ma haɓar kada, don ya rufe kunnensa, hula irin ta ƙauraye ko ta Fulani, ita ce haɓar kada ko? Ya zira ta ka ta mishi kunne, ita ma babu. Duka, ballantana kuma ya sanya wata riga mai haɗe da hula, wanda dama sanya riga ya haramta, ballantana kuma sanya wata take da haɗe da hula. Ma'ana, duk waɗannan abin da za a sanya su haɗe da kan kanka, to haramun ne. Wasani, na biyu wanda aka haɗu a kan halasci shine wanda bai haɗu da jikin kanka ba, amma ya ba kan inuwa, kal khaimati, kamar tanti, wal baiti, da gida, ɗakuna da za a shiga na hotel ko na masauki ko makamancin haka, was shadarati, da inuwar bishiya ya halasta, wa nahwiha, da makamancin wannan, shine kamar mota, aga mota ita ma tana da inuwa, kamar jirgin ƙasa yana da inuwa, kamar ainihin inuwar wani gini ko makamancin haka, ko kuma a sanya mutum a cikin wani inji, kamar mace da za a sa mata inji don a busan mata da kai idan akwai bukata, ko a sa mutum a cikin mashin na CT scan a aikin hajji, zama yana da bukatar za a yi ronin din shi a cikin wani inji na abin nan na gyaran mutane ko na musu abin nan diagnosis, ko kaga shi ma kanshi ya shiga ciki, amma bukata ce wannan ta rashin lafiya, to wannan duka babu laifi. Faqad saha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu duribat lahu qubba bi namira, ya inganta kamar da muka ji a baya, an sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rumfa da aka yi mishi a wannan fili na namira, wa huwa muhrimun, yana halin ihrami, illa anna malikan mana al muhrima an yada'a thawbahu ala shajaratin yastadilla bihi, sai dai maliku ya haramta ka dauki sitarka kai inuwa a jikin wata bishiya dan kai shiga cikin inuwa, wa khalafahu al aktharuna, duka sauran malamai suka saba mishi, ma'ana ka cire wannan ihramin na sama sai ka sa shi ya maka inuwa, baka rufe kanka ba, amma dai ya rufe ka gaba daya, maliku ya ce babu kyau, yau kamar lema, kamar kai lema da shi, amma sauran malamai suka ce ya halasta, wa mana'a ashabuhul muhrima an yamshiya fi dhillil mahmil, wasu daga cikin ainihin wato sahabbai ko wato ɗaliban maliku suka hana wato mutum mai aikin haji yayi tafiya a cikin inuwar al-mahmil, shine kabil, ban san me zan ce da Hausa ba, abinda ake sakawa kan raƙumi, ko kuma inuwar mota shi ma kabil ne, kamar luxurious haka, ko inuwar gaban kan mota ko makamancin wannan, to inuwar wai kar ka tsaya kana bin inuwar, in ji malikawa, wannan tsanani ne jama'a, ya halasta. Wasalisu, abinda kuma akwai saɓani a ciki ko ba a shiga ko ba za a shiga ba, kal mahmil, kamar shi ainihin kabin din kan mota ko kan jirgin ƙasa ko wata ainihin abin ɗaukan mutane ko makamancin haka, sai kuma wal mahara, da kuma ainihin al mahara ita ce rumfa wadda ake sanyawa mutane ta musamman, rumfa ta tanti, wal haudaj, ko kuma haudaji shine wanda ake ɗaurawa akan raƙumi don mata su shiga, wannan akwai saɓani game da shi, yace fi salasatu aqwali, akwai saɓani zance guda uku, aljawaz akwai halacci, wa huwa qawlu shafi'i wa abi hanifata rahimahumullah, halacci shine magana imamu shafi'i da imamu abu hanifa Allah ya musu rahama, wasani zance na biyu, in fa'alaftada, idan yayi to zai yi fidiya, wa huwa madhhabu malikin rahimahullah, shine mazhabin imamu malik Allah ya mishi rahama, wasalis na uku, almanu, an hana gaba daya, fa in fa'ala, amma in ya aikata, fala fidyata alayhi, bika ya fidya ba, wasalasatu riwayatun an ahmada rahimahullah, da halasci da rashin halasci, da kuma cewa in kayi ma babu komai amma dai bai kamata kai ba, dukkanin su daga imamu ahmad dan hanbali Allah ya kara mishi rahama. Alhukumul hadi ashara, man'ul muhrimi min taghtiyati wajhi, an hana mai ihrami ya rufe fuskarsa, wa qad ikhtulifa fi hadhihi al mas'alati, akwai sabani game da wannan har ila yau, فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته سيأكسام إمام الشافعي ده أحمد ابن حنبل أو ترواية سكتش ياها لسا ومذهب مالك فمذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه مذهب مالك كما ده أبو حنيفة ده وترواية ده أحمد شيني أنهنا كرف فسككا وبإباحته قال ستة من الصحابة أنسى مصحابي شدا suka ce babu lafi rufe fuska kamar ga mata kenan musamman wadannan sahabbai sune Uthman wa Abdurrahman ibn Auf wa Zaid ibn Thabit wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Jabir radiyallahu anhu sahabi Uthman dan Affan da Abdurrahman dan Auf da babban malami cikin sahabbai Zaid dan Thabit da Zubair ibn al-Awwam da Sa'd dan Abi Waqqas da Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda gabaɗayan su wa fihi qawlun salisun shadhun da akwai wata magana kuma daban fandararriya in kana hayyan wadda tace wannan magana aka ce idan yana raye fala taghtiyata fala falahu taghtiyatu wajhi yana iya rufe fuskar shi ko in kana mayyitan idan ko ya mutu lam yajuz taghtiyatu wajhi bi halasta ba ina hujja suka ce saboda mamaci ne karar manzo Allah ya ce kada a rufe amma na raye ba din da manzo Allah ya ce kai daga wannan magana ka san ko ta waye yace qalahu ibn hazm wa huwa al-la'iq bi zahiriyatihi ibn hazm ya fada kuma shine abin da ya dace da zahiriyarsa rahimahullah ya ji hadisi annabi ya ce kar a rufe mawana fuska wane ne mamaci ce to a tsaya iyanan iya mamaci ana neman abin da zai hana rufe wa nan raye fuska to a kawo irin wannan kuma babu Allah ya gafarta ibn hazm wa hatajja al-mubihuna bi aqwali ha'ula'i sahaba wa bi asli al-ibaha wanda suka ce ya halasta a rufe fuska suka yi hujja da maganan sahabban nan kuma suka yi fuska da cewa asali ya halasta wa bi mafhumi qawlihi da kuma ma'anar fadin shi mafhumul khitab na fadin sa da yace wala tukhammiru ra'sahu kar ku mushi khimari kar ku rufe kan wa ajabu an qawlihi suka ce sun bada amsa akan lafazin da yace ولا تخمروا وجهه بان هذه اللفظه غير محفوظه فيه سكتي فدين da aka ce kar ku rufe mushi fuska wannan lafazi bai tabbata ba qala shu'ba haddathanihi abu bishr thumma sa'altuhu anhu ba'da 10 sinin shu'ba yace abu bishr ne ya bani wannan hadisi sai na tambaye shi akan hadisin bayan shekaru 10 faja'a bil hadisi kama kana sai go da hadisin kamar yadda yake illa annahu qala sai dai da yago sai ya ce la tukhammiru ra'sahu wala wajhahu kar ku rufe mushi kanshi da fuskar sa qalu sai masu cewa ya halatta suka ce wa hadha yadullu ala ba'atha wannan zancen na nuna cewa a cikin wannan riwaya akwai rauni yace akwai rauni game da fadin shi cewa wala tukhammiru wajhahu ra'sahu wala wajhahu cewa wannan rafazin ainihin wajhahu din akwai matsala a cikin shi al-imamu ainihin wato az-zailai a cikin nasbur raya ya tattauna akan wannan matsala da shi da al-imamu ainihin wato al-hakim abu abdullah a cikin littafin ma'rifatu ulum al-hadith da suka kai suka kawo akan cewa lalle wannan lafazi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaci ne kai akan kai banda ainihin wato fuska ina fata mun gane wannan قالوا سكتي وقد روي في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه كرته مش فسكا شي كر كرته مش كنشي وانا رواية الإمام الشافعي كنا أتكين الأم دو كما الإمام البيهقي دو كان سرويتو سيدي رواية تواتكي أينهم واتو إسناد انتا دي تبتبا كما يدى الإمام ابن التركماني يما الإمام البيهقي تأكيبي أتكين abinda littafin shi na ainihin al-jawhar an-naqi fi radd ala al-bayhaqi ya tabbatar da cewa ainihin isnadin bai tabbata ba kuma wannan shine abin da yake daidai dan haka babu kyau rufe fuska din insha Allah a halin aikin haji karanta littafin hijjatun nabi ta albani ya tattauna wannan dalla-dalla insha Allah sai hukunci na 12 ma lai ce al-hukmu thani 10 baqa'ul ihram ba'd al-maut cewa mutuwa bata yanke mutun daga ihraminsa idan mutun yayi ihrami ya mutu kafin ya sauke to ya mutu a matsayin yana halin aikin haji wa annahu la yanqati bihi ba a yanke shi وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم wannan shine madhabin sahabbai su Uthman da Ali da Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda su da sauran sahabbai wabihi qala Ahmad shine kuma madhabin Imam Ahmad wa Shafi'i da Imam Shafi'i wa Ishaq da Ishaq dan Rawiya wa qala Abu Hanifata wa Malik wal Auza'i al-Imam Abu Hanifata da Malik da al-Imam al-Auza'i suka ce yanqatu al-ihram bil maut suka ce ihram yana yankewa bayan mutuwa wa yusna'u bihi kama yusna'u bil halal za iya aikatawa mutum duk abin da ake aikatawa wannan da yake cikin halalci kamar yi mushi aski da makamantan su liqauli sallallahu alaihi wasallam suka ce saboda fadin manzo Allah da yake cewa idza mata ahadukum inqata'a amaluhu illa min thalath da dayan ku da ya mutu to aikin shi ya yanke sai abu guda uku kuma abu guda uku nan banda aikin haji a ciki haka suka ce qalu wala dalila fi hadithin ladhi waqasathu rahilatuhu li'annahu khassun bihi suka ce wannan hadisin da yake magana na mutumin nan da dabbar shi ta taka shi babu hujja a cikin shi saboda hadisi ne da shafi wannan hali na aikin haji kadai na wannan mutumin kama qalu fi salatihi ala najashi kamar da suka ce sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi najashi salatul gaib khususiya ce innaha mukhtassatun bihi ta takaitu ne akan manzo Allah bai halasta wai ayi wa wani ba qala al jumhur daukacin malamai suka ce da'awat takhsisu ala khilaf al asl kurin da kuka yi cewa wai khususiya ne ya saba ma asalin kaidar shari'a fala tuqbalu ba za a karba ba wa qawluhu fil hadisi fadin da manzon Allah yi a cewa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati muladdiyan za a tashi wannan mutura na alqiyama yana talbiya isharatun ilal illa yana nuni zuwa ga dalilin da yasa manzon Allah ya ce a cigaba da mu'amalanta shi a matsayin mai aikin haji falau kana mukhtassan bihi da a ce ya takaitu akan shi ne lam yushir ilal illa da bai nuni zuwa ga illa ba wala siyama in kila musamman ma in kace la yasihu ta'lilu bil illati al qasira a kaida usulu baya halatta ayu hujja da illa wacce takaitu akan asalin hukuncin ga magari kamar anan din kenan idan kace ainihin khususiya ce to ba za ka yi hujja da ita akan shi kanshi ba wa kad kala nadhiru hadha fi shuhada'i uhud sun fadi irin wannan akan shuhada'u uhud fa kala wato manzon Allah yace da su manzon Allah ya faɗa irin wannan akan shuhada Uhud da yake cewa zammiluhum fi thiyabihim kowa azira shi cikin tufashi a bi kulumihim abasu da raunukan da ke jikin su kar a wanke kar ai musu komai a jikin raunukan fa innahum yub'asuna yawmal qiyamati al-lawnu lawnu ad-dami rana al-qiyama za ta she su kalan wannan dattin wato jinin stain din jinin nan kalar jini والريح ريح المسك sannan kanshin kuma irin kanshin almiski wannan hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da nasai suka fitar da shi da isnadi tabbatacce daga ainin sahabi abdullahi dan sa'alaba wa hada ghayru muttasil bihi kuma wannan babu wanda yace ya takaita akan shuhada uhud duk wani shahidi ana sa ran wannan hukuncin ya hau kanshi wa huwa nadhiu qawlihi kuma yayi iri daya wancan hukuncin na uhud iri ɗaya suke da wannan hukuncin da manzo Allah ya ce kaffinuhu fi thawbayhi kuma shi likafani da bargon shi da mayafinsa na aikin haji fa innahu yub'athu yawmal qiyamati muladdiyan ranar alqiyama za a tashe shi yana talbiya kamar da ranar alqiyama za a tashe shahada Uhud da sauran shahidai suna kanshin almiski da kuma taban jini a jikinsu na wanda ainihin kafirai suka sare su walam yaqulu babu wanda yace inna hadha khassun bi shuhada'i Uhud faqat babu wanda yace wannan ya takaitu akan shuhada'u na Uhud kadai bal yadda abun ma yake addaitum al-hukma ila sa'ir shuhada ku da kanku kun ce hukuncin ya ciratu zuwa ga sauran shahidai ma ay imkani ma zakartu min at-takhsis fi kuma tare da cewa za ku iya cewa khususiya ne inda kun so wa mal farqu me bambanci tsakanin wannan da na aikin hajji wa shahadatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil mawdi'ain wahida auraran guda biyu duka dai shaida da manzon Allah ya iri guda ce wa aidan kuma har ila yau fa inna hadha al haditha muwafiqun li usul al shar'i wal hikmati allati rutiba alaiha al ma'at wannan shari'a wannan hukunci dake cikin wannan hadisi ya dace da ka'idojin shari'ar musulunci a jumlace ya dace da kuma hikimar da akanta aka tsara rayuwar makoma cewa za a komar da mutane menene فكل مبعوث كو كل تبعثون على ما ماتوا عليه قاعدة تيكو cewa za a tashi mutane akan abin da suka mutu suna yi gashi yake cewa fa innal abda yub'athu ala ma mata alayhi za a tashi mutun akan abin da ya mutu yana yi wancan ya mutu a jihadi za a tashi shi a matsayin mujahidi shahidi wannan ya mutu yana aikin haji za a tashi shi a matsayin mene mujahidi mai aikin haji wanda ya mutu yana sallah za a tashi shi a matsayin mai yin sallah wanda ya mutu yana yin sabo Allah ya tsare za a tashi shi a matsayin mai yin sabo ومن مات على حالة بؤس عليها وان دي مت اون يني ذا اتشش اكن وان يني فلم فلو لم يرد بهذا الحديث كودا اتي فلو لم يرد هذا الحديث كودا وان حديث بيزوبا لكان اصول الشرع شاهدة به سورا قايدوجين شرعا سي سس بادا بياني اكن تشوا وان دي مت ايكن حج ذا اتشش اكن متين مي ايكن حج saboda ka'ida ce amma a cikin shari'a wallahu a'lam malam yace udna ila siyaqi hajjati bayan wannan tattaunawa da yayi akan waɗannan mas'aloli da waɗannan sabanoni da wannan ainihin fawaidi da ya fitar yace zamu kuma bayani akan jeran giyar aikin hajjin sa falamma gharabati shamsu yayin da rana ta fadi wastahkama ghurubuha kan mamanta suman dan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye ne a ina a arafa ranar 9 ga wata tsayuwa arafa shine aka samu rasuwa sai ya tsaya mana wannan karatu akan hukuncin hukuncin da suke da alaka da wannan mutum da ya fado daga kan raƙumarsa ta taka shi yace to ranar yayin da rana ta fadi kuma wastahkama ghurubuha ya tabbata ta fadi cikakkiyar faduwa bi haifu zahabatu sufura yanda ya zama wannan kwallon rana yalo da ke faruwa a lokacin faduwar rana aka tarar da ba a ganin shi أفاد من عرفة سيما ذا الله يفتد عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه يقول أسامة أن زيد أباير ومنسى وأفاد بالسكينة يفتو تكن نسوة وضم إليه زمام ناقته يجني واتو أبنى لنزام الرأو ومنسى يجاشس سنجزك يهانا تين سوري حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله هيا ذا مكنت ينا تبقى بنجرن ainihin wato siddinsa duk wanda ya sarra kuma da take idan aka ja ainihin linzamunta ita ba irin doki ne da zai kasa da kai ba za ta yi sama da kanta ne ta baya saboda tsayin wuya to wannan wuyan take sama da shi sai zama yana iya taba kan siddin mun gane in ya ja ta sosai sai kan ya dinga taba siddinta baya saboda takura mata da yi saboda kada ta yi sauri ta ainihin wato hana mutane tafiya sauran wanda suke cikin cinkoso da gosulu hatta in ra'asa la yusibu tarafa rahlihi wa huwa yaqulu yana kuma ce da mutane ayyuhan nasu alaikumus sakina fa innal birra laysa bil iba yace ya ku mutane ina horanku da ku tafi a natse ku dinga tafiya a natse ya ku mutane fa innal birra domin aikin alkhairi laysa bil ida ba a yin shi cikin hargowa da hayaniya shine al ida sauri da garagara haka ai laysa bil isra'i duk wani aikin alkhairi ka lura da kyau babu wanda yake cikin gaggawa karatun alqur'ani ne sallah ne wani tattaunawa ne duk abin da zaka yi babu wani abu da aka ce kai shi cikin gaggawa ta guje-guje babu zuwa sallah an hana gudun da je sallah karatun alqur'ani an hana ka dinga karantawa a gurguje har baka gane me kake fada haka yace kanta yin sallah an hana ka yi tsatsagen kurciya da ake cewa ko haka duk wani abu da ka sani ana so ka bi shi a hankali haka neman ilimi an hana ka gaggawa kai haka hatta hukunce hukunce da za ka yi a matsayin ka na alƙali ko fatawa ko malami ana hana ka ka gaggawa saboda ka'ida amma khuliqal insanu min adlin sa'urikum ayati sai Allah yace mene fala tasta'jilun kar ku dinga ma Allah gaggawa kar ku dinga shigegi to duk abin da ka gani ko duk abin da zaka fara ko duk abin da zaka aikata kaida ce amma ka guje ma gaggawa to haka ko a rayuwa jama'a hatta ababan hawa da mutane suke hawa suna mugun gudu da shi ya saba ma tarbiyya ya saba ma al'ada ta gari kuma za mu iya fahimta haka daga abin da ke biyo baya in aka samu tsautsayi ko gittawa wani abu sai a samu mummunan hadari kuma da wuya mutanen da suke da alaka da hadarin su baka uzuri an san kai ne gaggawa ne za a ci dama haka kake wanda aka san yana da guje-guje da abun hawa a cikin al'umma ko akan hanya kuma kaman ta haka in wata rana ya tsatsaye gitta ya kade wani yaro to da an zo kawai za a ce ne bai da gaskiya misali yanzu ka dauka kaman ɗan acaba an riga musu hukunci na gama gari cewa masu gaggawa ne su to din da aka tarar da an yi hatsari suna ciki me muke fara cewa su ne ba su da gaskiya saboda muna da khalifiya ma'arifiya akan hukuncin cewa masu gaggawa ne ta yi a wannan ainar wannan hukuncin ta yi suke da gaskiya amma ba za a ba su wannan adalcin ba su da aka zama sai mu kiyaye wannan akan komai gaggawa daga shaidan take al'adalatu minash shaitan kuma tana sababbar da nadama sosai akan abubuwan da muke in ma ta kace ta malefi kar ka gaggawa cewa bari ka yanke hukunci haka in yara ne haka in abokinka ne haka kai koda ciniki ake ko kasuwanci wanda suka iya ciniki da kasuwanci sun san wannan ba a gaggawa sallamawa ko yadda da farashi dole sai an tattake ko don ka samu ragi ko ka samu abin nan natsuwa akan farashin da zaka ainihin biya wallahu a'lam wa afada min tariqil ma'azimain sai ya fita ta hanyar ainihin al ma'azimain wanda hanya ce sananniya ta wani sako na duwatsu guda biyu sune al ma'azimain ana kan rashi haka al ma'azimain wato tasniya ne na ma'azim wanda wuri ne sananne tsakanin arafa da al mash'arul haram wanda yake ta lungun duwatsu sai ya fita kana sabanin ta inda ya shigo kenan wada khala arafata min tariqi babbin ya shiga arafa ta hanyar babb wa hakaza kanat adatuhu salawatullahi alayhi wa salamuhu fil a'yad haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take game da duk wani abu na biki na addini an yi khalifa tariqa yana canza hanyar zuwa daga ta dawowa sallar karama da babbar sallah to kaga haka matsayi wa arafa shi ma biki ne na ainihin addini to ya canza hanyar da ya bi daga mina da adawowa daga ainihin arafa ya canza hanya kuma haka wannan suna take har yanzu wa qad taqaddama hikmatu zalika indal kalami ala hadihi fil aid mala yace mun yi magana a can baya da aka yi tattauna akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkin sa dangane da sallar idi summa ja'ala yasirul anaqa sannan ya ci gaba tafiya haka a hankali shine al anaqa wa huwa darbun min as-sayr laysa bis-sari'i wala bil-bati tafiya ce madaidaiciya ba tafiya ta sauri ba ba kuma tafiya ta ainihin wanda yake mai saidi mai nauyin jiki ba kamar yadda a mota ne sai a ce kamar misali 30 km per hour misali zai iya zama haka ga ba kai gudun tsiya ba kuma baka tafi haka a hankali fiye da yanda ma na kafa zai iya kamo ka ba to haka idan akan abun hawa ne ko keke ko babur ko kafa sai kai tafiya gama gari wanda babu sauri a cikin ta babu kuma jan kafa fa idza wajada fajwatan wa huwa almuttasa idan ya samu ainihin fajwa wani dan space nafsa sayrahu sai dan kara sauri ai rafa'ahu fawqa zalika sai dan daga kafa haka ake tafiyan nan ainihin wato ta dawowa daga arfa malam ya ci gaba da cewa wa kullama ata rabwatan min tilka ruba arkhanna qata zimamaha qalilan hatta tas'uda idan da yabo kuma wani tudu daga cikin tuddai ko hawa sai dan sakin mata ainihin linzamin ta dan kara sauri saboda nan kuma hawa ne kamar yanzu a ce idan akan abun hawa ne sai a tafiya a hankali in aka zo daidai inda yake akwai hawa sai a dan rage ma motar giyoyi a dan kara takata gurgurdan hali dan ta wuce wa kana yulabbi fi masirihi zalika ya kasance ya tabbata yana ta talbiya tunda ya baro arafa haka yake ta talbiya thumma yaqba'u lam yaqta at-talbiya sam bai yanke talbiyarsa ba falamma kana fi asna'i at-tariqi yayin da ainihin zama akan hanya nazala salawatullahi wa salamuhu alayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fabala yayi fitsari wa tawadda'a wudu'an khafifan yayi alula dan takaitacciyar alula fa qala lahu usama sai usama ya tambaye shi wanda yake goye da shi kenan abokin tafiyarsa as-salata ya rasulullah zani sallani ya manzon Allah sai manzo Allah yace as-salata awil musalla amamak sallah ko kuma inda za a yi sallah yana gaba sai mun je gaba thumma sara hatta atal muzdalifa sannan ya tafi har ya kawo muzdalifa fatawadda'a wudu as-salati ya kara yin alula irin ta mai yin sallah thumma amara bil adhani sannan yasa aka kira sallah fa azzana al muadzin la dan ya kira sallah thumma aqama aka tada iqama fa sallal maghriba qabla hatti rihal ya sallaci maghriba kafin a soke sirduji kafin a sassoke ma ababan hawa sirdinsu ma'ana abin da ya fara yi kenan wa tabrikil jimali kafin a kwantar da raquma daddaure su a ainihin wato madaura falamma hallu haqqu rihalahum yayin da suka gama sallah aka ainihin wato da suka soka akan abin hawan su amara fa uqimatis salah sai sa aka yi sallah aka tada sallah thumma salla isha al akhirah sannan aka sallaci sallar isha bi iqamatin bila adhanin aka yi sallar isha da iqama ba tare da kiran sallah ba wato da ya sallar magriba shine sai aka sauke ababan hawan kenan ko walam yusalli bainahuma shay'an ba tare da ya wata sallah tsakankanin su ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah dukkanin sun fitar da shi daga sahabi Usama dan Zaid radiyallahu anhu malai ya ci gaba da cewa Umaru wa qadru ya annahu sallahuma bi adhanaini wa iqamatin wasu sun ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallalon guda biyu da ainihin wato kiran sallah kowace da nata da kuma iqama kowace da nata warwaya bi iqamatin bila adhani wasu kuma sun ce iqama biyu babu kiran sallah wasahihu annahu sallahuma bi adhanin wa iqamatin abin da yake ya inganta shine ya sallace su da kiran sallah ɗaya ne da iqama biyu kama fa'ala bi arafa kama yadda ya arafa wadannan hadisan da suka bi wannan riwayoyi wanda basu tabbata ba gabaki ɗayan su al-Imam al-Hafiz az-Zailai a cikin nasbur raya ya tabbatar da raunin su da cewa wato shububi thumma nama hatta asbaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wuri ya kwanta ya bacci har asubahi walam yuhyi tilka al-laila bai yi wata ibada ta raya dare da ibada ba a wannan daren wala sahha anhu fi ihya'i laylatay al-eidain shay'un kamar yadda bai rayar da wannan daren na Muzdalifa ba daren sallah kenan ko to haka kuma idan ana zauna a gida su a wurin su daren ainihin alhajjul akbar ne mu kuma da muke garuruwan mu wanda ba mu aikin haji wannan shine daren sallah daren ranar jajibari in dare yayi haka ne ko to da kuma ran da aka ga wata na ƙarshe ranar 29 ga watan Ramadan idan an ga wata ko ran 30 ko da ba a ga wata ba idan yayi ainihin fa in gumma alaikum to wannan daren wanda za a wayi gari da bikin sallah da idi da sauransu a sunna ba a yin ibada kwata-kwata a daren ko mun ibada karanan bacci kawai ake akwai hadisai da suka zo wanda ba su tabbata ba waɗanda suke nuna wanda ya raya daren sallah da daren abin nan daren babbar sallah da karama ranar da zai mutu zuciyar shi kai ba za ta mutu ba a san da zukatan mutane suke mutuwa al-Imam Tabarani ya fitar da shi daga sahabi Ubadah dan Samit radiyallahu anhu amma a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna abin nan Umar ibn Harun al-Balakhi wanda malaman hadisi sun yi rubdugu akan cewa ba shi da tabbas irin al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi irin al-Imam Ahmad al-Imam an-Nasa'i duka wannan suka ce matruki ne haka Yahya dan Ma'in shi kuma yace kazzabun khabith yace mugun makareci sannan akwai riwaya bayan wannan ta al-Imam Ibn Majah da lafazin cewa wanda ya qiyamul layli a daren sallah karama da sallah babba yana mai neman lada a wurin Allah muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub shi ma wannan riwaya ce ba'ifiya a cikin ta akwai tadlisi na Baqiyyah ibn al-Walid wanda malam Baqiyyah dan Walid yana tadlisi taswiya yana tadlisi mumunan tadlisi kamar da al-Imam an-Nasa'i faɗa a cikin littafin الضعفاء والمتركين نسا سنن هكا اينه واتو باي ga wannan akwai riwaya al-Imam Ibn Asakir ne Dimashqi a cikin littafin Tarikh Madinat Dimashq wanda ita ma bata tabbata ba daga sahabi Mu'az dan Jabal daga a cikin sanadin akwai Abdurrahim Ibn Zaid al-Ammi wanda matruki ne kamar yadda Bukhari ya faɗa a cikin littafin shi ainihin wato at-Tarikh da kuma Abu Hatim al-Razi kamar yadda ɗansa ya hakaito a cikin littafin Al-Jarh wa Ta'dil yake cewa wannan mutumi kazzabun ne malamai sun yi watsi da shi kamar yadda ya haɗa Ma'inu shi ma yake faɗi da haka dukkanin hadisan da suka zo jama'a akan cewa ana yin wata ibada a daren sallah karama ko babba ko daren arafa ko makamantan su wadannan hadisi ba su tabbata ba tare cewa abun bakin ciki a wannan zamanin za ga hadisan nan san dawo da wata sabuwar sura shine ana yada su sosan gaske a cikin wadannan kafafun yada bayanai na zamani dan mutane ne kuma wadanda suke abun bakin ciki da abun takeici kullu man habba wa dabban duk wanda yake da account akan Facebook ko akan Twitter ko akan Instagram ko wane ne shi ma in dai musulmi ne kawai yana ganin yana da salahiya ta yada wa'azi duk abin da ya gani kawai ya forwarding ya sharing ya sake posting ya yi comment wannan daga cikin bala'in da duka duniya take fama da shi jama'a shine babu wani custodian na addinin Allah wanda zai hana wanda ba cancanta su yi magana akai ba yin magana kuma mutum yayi magana kai mishi kai mai tsawa ko aka ce baki tsawa sai ce ai shi musulmi ne to dan kai musulmi ne me yasa kamar da Malam Albani yake fada me yasa da babanka bai da lafiya baka dauko wuka ka mishi operation ka cire mishi kawawa ka ce ai kana son shi sai ka dauke shi kai shi gun likita me yasa na ba ta mun gare da kyau jama'a wannan wannan daga cikin bala'in da muke ciki ya kamata kowa ya san matsayin shi kuma ka san yada hadisai na ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi daya da wanda ya ƙarya kamar da riwaya al-Imam Ibn Ibban take nuna wa cewa wanda diya je ya bada hadisin da yura da riwayan yura wato ba a sani ba gaskiya ne ko ƙarya shine kai baka san ilimin hadisin ba baka karanta daga wani malami abun dogaro ya ce hadisin tabbatacce bane duk da aka je kana yadawa ko to da kai da asalin wanda ya kera ƙarya dukan ku ƴan wuta ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aiki ne mai mummunan hadari a shi saka duk wanda bai san abu ba to bai halasta gare shi ya fada ba sai ka daya akan iya abin da ka sani in kana son dole sai kai wa'azi ka fitini kana son yin wa'azi falillahi alhamd sai ka tafi makaranta ka koyi karatu baka makara ba idan ka koyi Allah ya maka fata sai kai wa'azi sai yuka zama wani karin alheri ga al'umma amma haka nan kawai dan ka gani a Facebook sai kawai ka ci gaba da sharing ka ci gaba da ainihin wato gaya wa mutane Facebook ya zama shi ma wani lissafi ne kenan mu'tamar a cikin sihahu ko masanidu ko sunanu ko makamantansu wannan jama'a bala'i ne kuma har usadai muna faɗa cikin wannan hadari mutum bai ma karanta me ba da ya karanta layi ɗaya biyu kawai sai ya share sai daga baya in ta bayyana cewa barna ce sai ka ji ya ce to ai ni ban karanta ba to waye baka ainihin wato ahaliyar ka faɗa abin da ba karanta ba Allah ya tsare wannan ya daga cikin fitinar waɗannan kafafan wada yada bayanai na zamani sai mun kiyaye su wa'azina fi tilkal layla li da'afati ahlihi an yataqaddamu ila mina qabla tulul fajr ya kuma ba da izini ga masu rauni daga cikin mutanen gidansa cewa su yi gaggawa su tafi kafin alfajr ya keto su su wuce zuwa jamarat zuwa mina wa kana zalika inda ghaibubatil qamari wannan ya faru ne sanda wata ya buya to kar mu manta daren goma ne kaga wata ya fara haske amma bisa al'ada ba zai kai subahi ba zai buya in ka lura wata yadda yake abin nan karuwan tsawon lokacin da ake ganin sa na da alaka da karuwan tsawon kwanakin da yake ma'ana ranar farko ba a dan ganshi dan kadan rana na biyu dan karu yana karuwa to daidai zuwa wajen goma ga watan nan zaka iya cewa kamar zuwa karfe 3 na dare sai ya bace ko wani abu makamancin haka ko to da wata ya bace sai manzo Allah ya ce to masu rauni daga cikin mata da yara da tsofaffi su tashi su je su rigayi sauran mutane zuwa jamara sai su jifa wa amarahum Allah yarmul jamara hatta tatlu ash-shams yace amma kar fa su jifa har sai gari ya waye su je dai ya zama suna wajen su riga sauran mutane zuwa dan in suka bari sai garin ya waye suka bar mash'ar to su ba za su yi tare da mutane ba za su je tare da na'am wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih din sa ya mishi kuma babi akan babu man qaddama ba'afata ahlihi bilayl ya mishi wannan babin daga cikin babukan da ya masa haka al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i da Ibn Majah dukkanin sun fitar da shi daga riwaya Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da wasu riwayoyin waɗanda ba nashi ba. To, har ila yau sai ya ce, hadithun sahihun sahahu Tirmidhi wa ghairu, wannan hadisi ne ingantacce wanda Tirmidhi da waninsa sun inganta shi. Wa amma hadithu Aisha radiyallahu anha, to kafin nan yana da kyau mu san cewa jama'a wannan shine ka'ida game da jifa. Ba a yin jifan nan sai gari ya waye, mu san wannan, ba a yin jifa sai gari ya waye. Kamar yadda a sauran kwanaki ba a yin jifa sai rana ta yi zawali. Duk da abubuwan da suke faruwa a yanzu a aikace, malamai da sauran wakilan aikin haji da hukumomi da wasu waɗanda suka iya surutu suna tsamanin su malamai ne, don sun ga an ba su wasu mukamai da duk wani, kamar yadda muka ambata da duk wani wanda yake ganin shi ya cancanci ya sa baki a harkar addini ko da ba harkar shi bace, suna kokarin su canza wannan. Duk wannan daga cikin kokarin canza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za a yadda da maganganun su ba, ba za kuma a bi su akai ba. Duk wanda yaje aikin haji jama'a in dai yana so ya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kafe akan sai yayi sadda manzon Allah ya ce ai, ka kafe akan ba za ka yi jifa ba ranar farko din nan sai rana ta fito, sai alfijir ya kito da ƙarfinka da komai, ko da kara ko mata da yara ka ji su ma aka ce kafi sai alfijir ya kito, amma za ka je ka tarar da ƙarfe biyu na dare jama'a, ƙarfe biyu na dare jamra ta cika da mutane a ta jifa, sai zama kuma cunkoson da ake gudu din kuma ya faru. To karka ce tunda dai mutane suna yi bari kai ma ka je kai, a sai ka jira har lokaci. Haka ranakun tashrik ba a jifa sai rana ta yi zawali, ko da hukumar azai ta sanya wa mutane cewa su je su yi kafin zawali, kai da ka san sunna kakai da kai. Za mu zo mu ji magana akan cewa bayani akan nayi kaza kafin kaza, manzo Allah ya ce babu laifi. Zaka ji cewa Imam Ahmad yake cewa wannan yana bayuwa ne zuwa ga wanda bai sani ba, dan a cikin hadisin mutumin da ya ce nayi yanka kafin na jifa ko nayi aski kafin na yanka, sai ya ce walam ashur, ban san ba a yin haka ba. To amma wanda ya sani sai aiki da asalin cewa khudu an nima nasikakum, zaka bi alasta kana sane sai an fara yin kaza sannan ake yin kaza, ka ce ba za ka yi, za ka juya kuma ka ce ba komai ba. Kamar da bai halasta kana sane a sallah ka ƙi yin zaman tahiya, ka ce bari kai sujudar rafkanuwa ba, wa zai halasta wa kanshi wannan? Babu. Bai halasta kana azumi ka ci abinci da gangan, ka ce ya Allah ne ce da kai ba, saboda ka san hukunci. Duk waɗannan abubuwan malamai ne na ƙarshen zamani jama'a, waɗanda tayu da gaske malamai ne, da kuma waɗanda ake cewa malamai, waɗanda mafi yawansu ba malamai ba ne, sai dai kawai masu wa'azi ne da jagororin hukumar alhazai da masu dakon takaddun makaranta na cewa su malamai ne, da waɗanda ruwan ilimi ya buge su, da kuma waɗanda suke shiga cikin rigar malamai, ma'ana dukansu dai malaman ƙarya ne. Ana samun ɗaiɗaiwa malamai waɗanda suke bada fatawa da haka. To kaga wanda yake malami ya bada fatawa, ya da ahliya ya bada fatawa, kuma ko da ya kuskure Allah ba zai kama shi ba in dai ba san zuciya ba. Amma duk sauran wannan category din wanda kawai saboda wani ya san shi ne aka jawo shi aka sa shi a hukumar azai, ko kuma saboda an ce shi Amirul Hajji ne yake ganin shikenan ya zama malami, ya taba yin wasu ƴan watanni a Sudan ya koyi Larabci, ko kuma saboda shi barista ne ya karanta Islamic law yana ganin dan abin da ya sani na usulul fiqh a Islamic law ya bashi ahliya yin magana addini, ko saboda ya iya fiqhun malikiya, wannan dan fiqhun malikiyan da yake tsayawa askari kuma muktasar, wanda in ka tambaye shi ya faɗa maka sunayen ɗaliban Imam Malik guda goma lafiyayyu bai sani ba, guda goma bai taɓa karanta tarihinsu ba ko ya san su, kawai ya san ahalari zuwa muktasar, sai ya ce shi malami ne. To ire iren waɗannan kaga duba malami bane, ana magana malami na gaskiya, waɗannan malami ne a local definition na malanta a ƙasarmu. Mun faɗi wani magana sai a ce mun raina malamai, muna faɗan baƙaƙen maganganu, duk wanda zai faɗa ya je fasara da ya gara, ma Allah ya sa abin da muke nufi. Allah ya san ba wani malami da muka raina shi inda ya malami ne, kuma ba zai hana a ce akwai malamai na ƙarya ba, kuma ba mu ce saboda haka mu malamai ba ne, kuma ba malamai ba ne, mu ma duka 'yan takife ɗin ne. To don haka waɗannan ire-iren category ɗin jama'a sai su dinga shiga cikin rigar malamai, suna ba da fatawoyi, suna ruɗa jahilai. In ka je aikin haji ka ga irin katakuliyancin da ake, wallahi ba dan alƙawarin da Allah ya yi na sai ya kunyata shaidan ba, da mafi yawan mutane zai ci asaran kudin su da lokacin sa aikin haji amma Allah ya alƙawarin cewa zai kunyata shaydan yace na gafarta mu duka bayin nan nawa yace Allah ya kauda kai akan dukkanin kurakuran to wannan fa bai halasta maka kai kuskure da gangan amma yana nuni ne zuwa ga cewa abinda mutum ya kuskure bai sani ba ko gazawa Allah ya kauda kai akai haka dole ne a tsaya a koya manzo Allah yace ku zo ku koya daga gare ni to daga gare shin ya bada bayani akan cewa kada ai jifa ranar farko sai rana ta fito na farko kenan na biyu kuma kada ai jifa a kwanakin shanyen nama shine jamarar da za a jifa gaba ɗayan su sai rana ta yi zawali shine sai lokacin sallar azhar yayi ta gota daga mafitarta ta fuskanci mafadarta inuwa ta juyo zuwa gabas ga wanda bai san zawali ba kenan ko sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.